sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu Mutane da dama sun mutu waɗansu kuma suka ji raunuka waɗanda ake kokarin fitarwa daga garuruwan da aka mamaye a arewacin Syria a wani harin bom da aka kaiwa ayarin motocin safa da suka dauke su zuwa mafaka. Ba a samu wani ƙarin haske ba jiya Asabar yayin da ma'aikatan ceto suka rika bincika baraguzan kusa da birnin Aleppo dake arewacin ƙasar. Shafin internet da yan adawa Ina Baladi wanda ya buga rahoton da yace na farko ne kafin bincike ya ce akalla mutane 80 aka kashe. Yayin da wata kungiyar ceto da ake kira White Helmets ita kuma tace akalla mutane 100 suka mutu. Ma'aikata sun ci gaba da bincika wurin domin ganin ko za a iya zakulo waɗansu. Ana kyautata zaton galibin waɗanda suka mutu suna zaune ne a ƙauyukan ƴan Shi'a biyu dake da kungiyar IS ta mamaye na tsawon watanni. Nan da nan dai babu kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan hari sai dai kungiyoyin ƴan sunni masu ra'ayin jihadi da suka hada da kungiyar dake da alaka da Al-Qaeda a Syria da suka rika kai hare-hare a yankin sun saba kaiwa waɗanda suka dauka matsayin masu sabo hari. Al'ummar kasar Turkiya suna kada kuri'ar raba gardama da zai ba shugaban kasar cikakken iko a maimakon tsarin da majalisa ke da ikon fada aji. Idan aka amince garan bawul din da za a yi a lamba ta 18 na kundin tsarin mulkin kasar zai kara wa shugaban kasar iko ya kuma maida shi shugaban kasar da yafi kowanne iko a duniya. Shugaba Recep Tayyip Erdogan wanda yake kan gaba wajen yakin neman goyon bayan kura'a yana cewa garan bawul din zai sa a samu dorewar demokradiya da kuma ci gaba. Biyo bayan yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba da kuma barazanar da kungiyar IS da kungiyar mayakan kurdawa da ake kira PKK suke yi. Duk da yake dai jam'iyyar ta mai mulki AK da kuma ta ƴan kishin ƙasa abokan gamayyar ta MHP suna kashi 60 cikin 100 na masu kada kuri'ar. Rata da suka bada ta samu goyon bayan kuri'ar dai ba ta da yawa. An kama akalla mutane 9 a birnin Berkeley na jihar California jiya Asabar bayan da kungiyar zanga-zanga biyu wato kungiyoyin zanga-zanga biyu suka rika jifan juna da kwalabe da kuma gwangwanaye tare da ba hammata iska a wajen zanga-zangan matsawa shugaba Donald Trump lamba ya fitar da rahoton harajin da yake biya. Yan sanda sun shiga tsakani suka kuma yi kira da a zauna lafiya yayin da suka ci alwashin gudanar da bincike da kuma tuhumar waɗanda suka haddasa tashin hankalin. Fada ya barke ne tsakanin masu zanga-zangan kira ga shugaba Trump ya fitar da rahoton harajin da yake biya da kuma kungiyar 'yan ra'ayin riƙau da suke gudanar da gangamin 'yancin faɗar ra'ayi a wani wurin shakatawa da ke birnin. Jiya Asabar ita ce wa'adin da aka ɗiba wa Amurkawa na bayyana kuɗin da suka samu a shekara ta 2016 ya cika. Masu kushewa lamura sun ce ya fitar da rahoton harajin da yake biya a fili ga al'umma kamar yadda kowane shugaban Amurka ya yi cikin sama da shekaru 45. Biranen da aka gudanar da zanga-zangar dai sun haɗa da Washington, Philadelphia, Chicago, New York da kuma West Palm Beach kusa da gidan da shugaba Trump yake hutun ƙarshen mako a jihar Florida. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta yi wani gwajin makami mai linzami da bai nasara ba yau Lahadi duk da gargaɗin da Amurka ta yi mata cewa za ta fuskanci sakamako mara daɗi akan irin takalar da zai iya hadawa da matakin soji. Bisa ga cewar kwamandan rundunar sojan Amurka a yankin Pacific, makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta harba ya tarwatse nan da nan da tashinsa, an kuma guda shi ne a kusa da sansanin mayakan ruwan kasar da ke Simpo a lardin Hankyong na kudancin kasar. Mataimakin shugaban kasa Amurka Mike Pence yana kan hanyarsa zuwa Koriya ta Kudu, inda za su tattauna kan batun ayyukan makamai masu makaman nukliya da kuma makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi. Mataimakin fada White House sun ce an shaidawa mataimakin shugaban kasar game da rashin nasarar gwajin, kuma yana tuntubar shugaba Donald Trump. Labarin gwajin makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta yi bai yi nasara ba, bai kuma sauya tashin mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence zuwa yankin Koriya ta Arewan ba, wato Koriya ta Kudu ba yau Lahadi.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa.
To, ilimi kamar yadda muka sani shine ginshikin dukkanin rayuwa gaba daya. A musulunci babu shakka cikin abubuwan da Allah ya wajabta mana na ibada, ilimi shine gaba. Iqra'a bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra'a wa rabbukal akram alladhi 'allama bil kalam.
Sheikh Sanusi Khalil kenan, za ku ji karin bayani an jima kadan. Assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Makon jiya ne a taron bunƙasa zuba jari da aka yi a Kaduna, gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gaya wa duniya cewa jihar Kano tana da almajirai sama da miliyan 3. Wani masani yake cewa wannan dakarun Boko Haram ne nan gaba, muddin ba a ɗauki mataki cikin gaggawa na magance wannan batu ba. Musamman kamar yadda Dr. Ganduje yake cewa mafi yawa daga cikin waɗannan yaran gararan ba suke a kan tituna maimakon karatun da sunansa suka baro gida. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kori ya hada mana wannan rahoto biyo bayan kalaman da gwamnan ya yi.
A Juma'ar makon jiya ne a can Kaduna, gwamnan na Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ambata cewa alƙalma sun nuna akwai almajirai fiye da miliyan 3 a jihar, waɗanda galibin su sun je jihar ne daga wasu daga cikin jihohin Arewa da kuma ƙasashe makwabta. Malam Isaac Zubairu da ke zama na'ibin limamin masallacin Juma'a na Murtala a nan Kano yana da almajirai da ke karatun allo a gidansa.
Ba irin da ba dan aka amka yaro sai uban sai ya rinka zuwa yana bibiya, kai ma akwai wani taimako da za a rinka kaga a ƙauyuka. Malamin ɗanka zaka kai masa dani, wani lokaci ɗinki zaka kai wa malamin ɗanka yadda kai masa kai wa malamin. Amma yanzu wasu an kwaso su kurum an ajiye wa malami, har ma gani ake wata tsiyaki ba dan wannan ba, wai ba za a san shi malami ba ne. Illa ta biyu akwai wanda sun taho daga wasu ƙasashe sun zuba yara, daga nan sai su gudu su bar su. Suna raba wannan makarantar su raba wannan shikin su ce almajirai ne a titunan nan kaf duk wanda gashi Asabar, Ladin, Litinin, Talata, Laraba ba almajiri bane na gari. In dai ana so tsarin ya tafi, kuma su ƴaƴan su zama managarta su ga kimar karatu, su ga kimar malamin da suke karatu a wurin shi, san kuma tsari irin na shauran kasa. Iyaye kullum duk lokaci akwai abubuwan da za su dauki nauyi daga malaman da suke biya wa ƴaƴan su.
Dr. Muhammad Hadi Musa masanin halayyar ɗan adam ne kuma ƙwararre game da lamuran iyali, ya ce tilas ne gwamnatocin Arewa su bijiro da tsarin magance wannan matsala gabanin ta hana al'umma sukewa a shekaru masu zuwa.
Gwamnonin da suka zauna suka yi wannan bayanin su kafa wani kwamiti mai ƙarfi, shi zai fitar da wato tsari da hukumomi da ɗaiɗaikun mutane waɗanda za su shigo cikin harkar, wanda kowanne ko a ɗaiɗaikun ko a hukumancen kowanne za a bashi lokaci da zai aiwatar da abin da zai aiwatar. Duk wata tuntuɓa da za a yi daga dangantaka da za a samu da makarantun Allah nan da ko jihohin da suka fito ko ƙasashen da suka fito ko alarmomin da suke kula da su, dukkaninsu wannan kwamiti shi zai faɗi yadda za a yi. Ya za a yi kuma da waɗannan yaran, kwamitin shi ne zai ba da waɗannan shawarwari da za a yi, ya haskawa gwamnati cewa to kuma ga yadda za a yi wannan ayyuka don ƙoƙarin samun mafitar da za a 'yantar da al'umma ta hanyar 'yantar da waɗannan yaran.
A shekara ta 2012 ne gwamnatin tarayyar Najeriya da ta gabata ta bulo da tsarin gina makarantun tsangaya inda aka samar da makarantun fiye da 100 a jihohin Arewa. Farfesa Rukayatu Ahmad Rufa'i ita ce ministan ilimin Najeriya a wancan lokaci.
Yanda muka so mun kullun jejjeniya ne a lokacin da gwamnatin jihohi, saboda ita makwanci tarayya ba ta da makarantu, kananan makarantu. Saboda haka sai muka yarjejeniya aka kulla da su, sanda aka kaddamar da abin ma ai sarkin musulmi yana nan, sannan kuma shugaban gwamnoni yana nan, saboda a tabbatar cewa malamai sun karba, sarakuna sun karba, sannan gwamnoni sun karba, don abin ya zama an hada karfi an hada karfi. Mu a fatan mu mun yi dama, muna yi muna bar bawa jihohi, muna yi muna barwa jihohi, saboda su ne za su ci gaba da gudanar da su tun da dama a karkashin su suke. To amma a fatan mu shine iya yawan almajiran da yaran da suke zaga akan titi ba su da abin yi, iya yawan makarantu. Saboda haka gwamnatocin jihohin nan da na lokar gama su kuma ci gaba da budewa, sai zama nan da nan yaran nan gaba ɗaya an sa su a cikin makarantu. To don haka kaman abin da aka kira gwaji ne muka bayar, amma mun so a ce kuma abin ya ci gaba.
Farfesa Rukayatu Ahmad Rufa'i ke nan, tsohuwar ministan ilimin Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Daga jihar Katsina kuma tsohon mataimakin gwamnan jihar Abdullahi Garba Faskari ya sake jaddada muhimmancin ilimi ga cigaban al'umma. Tsohon mataimakin gwamna Faskari ya yi wannan tunin ne a bikin yaye ɗalibai a wata cibiya ko makarantar koyon sana'o'i da ake kira Liman Mustapha Orphans, ma'ana marayu da turanci kenan, wacce take Funtuwa. Ga abin da wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani ya aiko mana tsohon mataimakin gwamnan yake cewa.
Kowanne abu na rayuwar duniya a bayan ilimi yake, ilimi ke, saboda shi sai da ilimin nan ne za ka nemi duniya kuma ka nemi lahira. Idan kuma an ce babu ilimin, to kuma sai dai a ce wa iyazu. To kuma shi ilimin nan, kamar yadda aka sani, wasu mu da dama suna suka wajen neman sa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda kuka sani, ya umurce mu da mu nemi ilimi har yace in ma har zaka je kasar sai. To kasa, to koda zaka je can an ce ka nemi ilimi, umurni ne. Mun ji malamai suna faɗa cewa ai Annabi Sulaiman alaihi salam an tambaye shi yayi zabi tsakanin ilimi da mulki da duke. Allah cikin ikonsa ya zabi ilimi, sai Allah ya hada mai sauran ma da mulkin kuma duke. Shi kaga inda duke ya zaba ita za a ila ta haɗa kashi, kuma da mulkin ne kuma mulkin za a bashi. Amma saboda ilimin shi ne a gaba, da aka bashi ilimin sai aka haɗa mai da duke da kuma mulki. Allah ya dora mai nauyi da ƴaƴansa, ko kuma wanda yana gabansu shi yana riƙonsu. To babban nauyin da ke kansa shi ne tabbatar da ya basu. In ya basu ilimi, duk taimakon da zai musu samu ilimi shi ne a gaba, ya gama musu komai a duniya. Saboda in za mu iya tunawa, ko Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ai wahayi da aka fara sauko mu shi akai ikra, ai maganar ilimi. Saboda a jaddada muhimmancin ilimin, yana gaban komai. Kuma ba za ka taɓa ganin wanda za a ce wai yau yana da ilimi. Kun gani da nan zonan an ce tsohon mataimakin gwamna. To ai mukawun ya tafi, ni kuma gani. Kuma za ka ga wani an ce ai tsohon mai kuɗi ne, amma ba za ka taɓa jin an ce tsohon malami ba. Ai ko a ce a da ilimin kuma yanzu ba. To wannan shi ne abun duba. In ka da dora ma nauyi, ka duba da kyau, ka sauke shi. Ku kuma da kuke karatun, karatu bai da daɗi, bai da daɗi. Misali, sai an dau, saboda lokacin da kake yin shi za ka ga cewa kamar an matsa ma. In wani ke gabanka yana tilasta ma. Amma sai kake maka gane cewa shi an taimake ka. Wancan da ke ganin kamar shi ne dangata, ana kyale shi bai je makaranta ba, sai ka cewa ashe ba dangata ba ne. Kuma kai ma lokacin da kake yin shi za ka cewa akwai wahala. Saboda mai, saboda ai shedan yana shiga ciki yayi kokarin ya hana ka karatu. Amma idan Allah ya taimake ka kai, to daga baya kuma kai ne za ka ji daɗin karatun, kuma ka riƙa ganin shi kamar wasa. To saboda haka ba zan so na cika muku ku da bayani mai yawa ba, tun daga malamai kuma wannan kamar duk kun sani tun da ku a makarantun nan da ake karatu. Na tabbata haga Allah su masu gudanar da al'amuran makarantun, waɗannan abubuwan shi ne a gaba, kuma a koya muku sana'a. Sai dai abinda kawai na yi a nan tunatarwa ne. Su waɗanda suka asasa wannan, to kuma yana jawo hankalinsu su yi haƙuri, saboda aikin alheri yana da wahala sai an daure. Kuma akwai ƙalubale da dama, to amma Allah cikin ikonsa, in sun kyautata zuciyarsu kuma sun yi haƙuri, za a samu nasara ba ƙarama ba. Sannan ɗaliban da suke a nan ciki, waɗanda suke graduation yanzu aka ce sun yi karatu, to muna muku nasiha, ku sa gaskiya a cikin aikin da za ku, a cikin sana'ar da za ku, Allah zai taimake ku. Kuma ku ma ku koya musu, ba don komai ba, don ku ƙara samun albarkar shi wannan ilimi da ku samu.
Kamar yadda muka sha faɗa cikin wannan shiri, babu abin da zai ɗaure wa mutum kai a arewacin Najeriya game da harkar ilimi kamar yadda za ka sami mazaje ko magidanta suna kukan likitoci maza ne ke duba matansu idan suka je neman jinya a asibiti. amma kuma waɗannan mazajen ba sa sun sa ƴaƴansu mata makaranta bisa dalilai da suke dangantawa da addini wanda malamai suka sha ƙaryatawa ko kuma dalilai na al'ada to sai ta yi ba su ji bayanan da masana suke yi ba cewa idan ka ilmantar da mace ka ilmantar da al'umma Sani Shu'aibu malumfashi ya zanta da wata tsohuwar malamin makaranta kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da ya hada mana
Malama Fatima Abdullahi tsohuwar malamin makaranta ce da ta yi ritaya ta ci gajiyar boko
banci da ƴaƴa mata musamman wurin tarbiyyar ƴaƴa ko wurin tsaftar gida da wurin kwalliya ma ilimi yana da amfani ga akwai bambanci tsakanin mai ilimi da kuma mara ilimi ko wajen zamantakewa cikin gida ma su akwai wanda su yanzu kansu mazan ma ba su cika son wanda ba su da ilimi ba zan ba da misali ga kaina mu biyar ne wurin mahaifinmu amma ni ɗaya ce mai makaranta shi ma da ina wurin yau mahaifina ne sai na dawo yana ɗauke ni nake wajen shi yasa ni na yi firamare na yi sakandire na gama lokacin na gama sakandire da wata ɗaya aka ɗauke mu aiki muna cikin aikin shekara ta zaga wani aure to har na haifi ƴaƴa biyar ana kuma mijina ban goyon baya na koma makaranta na NCE na gama kuma wannan bai hana ni cigaba da haihuwa na ba ina cikin NCE da na haifi yara biyu kaga akwai bambanci tsakanina da sauran ƴan uwana so wannan ya ba ƙane na sha'awa har ya ɗauko shi ya bani ya ce in riƙe saboda ina so ta yi makaranta kamar yadda na yi yanzu haka in kaga ƙanwata za ka san cewa eh lalle ga wanda ta yi makaranta da wanda ba ta yi makaranta akwai bambanci mutane da sun gamu za su ce ita ce yata ba ni ce yata ba amma ni ce yata ba ma ita ke bina ba akwai wanda aka haifa kafin ita so ilimi yana da matuƙar amfani ƙwarai da gaske
shin me ke matsayin ma neman ilimi a addinin musulunci shahararren malamin nan Sheikh Sunusi Khalil ɗaya daga cikin masu wa'azin musulunci a arewacin Najeriya ya ƙara haske akai
to ilimi kamar yadda muka sani shine ginshikin dukkanin rayuwa gaba daya a musulunci babu shakka cikin abubuwan da Allah ya wajabta mana na ibada ilimi shine gaba abinda Allah ya fara soka da umarni akai ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine magana akan ilimi ayoyi da suka fara sauka daga cikin alqur'ani guda biyar ne sune cikin suratul alaq inda Allah subhanahu wataala yake cewa iqra'a bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra'a wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam Allah ta'ala ce ga annabi iqra'a kayi karatu kayi shi da sunan ubangijinka wanda ya halitta sannan idan muka diba wata sura Allah ta'ala ce nun wal qalami wama yasturun wal qalami ina rantsuwa da wannan alqalami abin rubutu dinnan wama yasturun da abinda masu rubutu suke rubutawa dan dai a ƙara nuna mana muhimmancin ilimi a cikin addinin musulunci da annabi ya tashi wajen fassara akan wannan sai ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi namiji da musulma mace sannan a wani wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya ce utlubul ilma min al mahdi ila al ahad ku nemi ilimin nan daga ranar da aka haifi mutum manzo Allah ya ce ku nemi ilimin nan maza da mata har zuwa ranar da za a kai mutum cikin ramin kabarin sa wani wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai utlubul ilma walau bisiyin ku nemi ilimi din nan fa da Allah ya ce wajibi ne mu yi shi ko da za a tashi a tafi kasar Sin kasar China
a musulunce dai kamata yayi mace ta diba ya uwarta mace a asibiti wajen goyen ciki ko haihuwa da dai abin da ya jibanci haka kenan lalura ne ga namiji ya duba mace in har za a samu wata mace da za ta iya duba ta kaga kenan masu hana ƴaƴansu mata neman ilimi ballantana ma a ce su bar masu hazaka su zurfafa ilimansu ya zuwa gaba kaga kenan nakasu ne tabbas kenan in hakan ya ci gaba jami'an kiwon lafiya maza su ci gaba da diba mata wanda ba hakan aka so ba sai dai ya zama lalura kuma babu wani abu da yake ba a san inda rana ka iya faduwa ba akwai mutuwa akwai kuma rabuwar aure idan hakan ya faru kaga mace mai ilimi ta kaicinta dan kadan ne domin za ta iya bude makaranta tana koyar da yara wato tana yi musu lesson na bita a gida idan sun dawo daga makarantun boko Sani Shaibu Malafashi, Murya Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Inganta harkokin ilimi musamman a yankin karkara gwamnatin jihar Gombe ta kashe dubban miliyoyi wajen inganta harkokin ilimi a ƙarƙashin sa ne ma take samar da gidajen malamai a zaman wani mataki na dadada musu da kuma kyautata harkokin ilimi ganin yadda malamai suke gudun zama karkara. Kwamishinan ilimi ta jihar Hajiya Aishatu Muhammad Bose ita ce ta bayyana haka tattaunawa da ta yi da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande lokacin da kwamishinonin ilimi daga Najeriya suka zo taron ƙara fahimtar dabarun tafiyar da harkokin ilimi. Da farko Yusuf ya tambaye ta ta yaya bayanan da suka samu a irin waɗannan tarurruka za su taimaka a cigaban ilimi a Najeriya.
A hakika abubuwan da muka koya a nan za su amfanar da ƙasa irin Najeriya saboda ita harka ta koyarwa aba ce da take iri ɗaya a ko'ina a duniya. Malami zai koyar hanyoyin koyarwan ne suka sha bamban amma kuma idan muka ɗauka abubuwan da muka gani a nan muka kai su lalle za su yi amfani kuma za su yi tasiri a jihohinmu na Najeriya. Kuma muna farin ciki da wannan dama da aka bamu. Mun tabbata cewa dukkanmu gaba ɗaya kowa ya ƙaru ta fannoni da yawa kuma muna Allah-Allah mu koma gida domin mu taimaka wajen ɗaga harkar ilimi a jihohinmu.
Yanzu kamar jihar irin Gombe akan samu matsaloli da suka shafi a ƙarancin kayan koyarwa, kayan aiki a makarantunni ko kuma ƙarancin malamai. A wani irin hoɓɓasa gwamnatinku take yi dangane an shawo kan wannan matsalar?
To alhamdulillahi muna godiya ga Allah saboda wannan gwamnati da muke ciki ta Alhaji Muhammad Ibrahim Hassan Dan Umbo ya yi kokari wajen taimaka makarantunmu da kayayyakin aiki. Kuma tun da ya zo ya nuna cewa gwamnatinsa za ta ba da muhimmanci wa harkar ilimi, ita take da muhimmanci na ɗaya, na biyu, na uku a cikin gwamnatinsa. Saboda haka daga zuwansa ya shirya wata kwamiti wadda ta duba harkar ilimi, ta bincika, ta fito masa da duk matsaloli da ake da su a jihar Gombe. Ya aka kuma gaya mu, aka kuma bashi rahoto tare da hanyoyi da za a bi a magance. Tunda ya zo an kashe biliyoyin naira wajen gina ajujuwa, wajen sayan kayayyakin aiki wa malamai, wajen ƙara malamai ilimi, wajen ɗaukan malamai, wajen ɗaukan ma'aikata da za su taimaka wa malamai, wajen biyan albashin malamai, wajen gyara muhallin malamai da gyara wajen aikinsu, sayan littattafai wa ɗalibai, da kuma gyara yanayin makarantu ɗin, da kuma kayayyaki na laboratories da libraries da kuma kwamfutoci da duk abin da ake nema. Alhamdulillah, kuma ko da yake harkar ilimi abu ne da yake ɗaukar lokaci kafin ka ga tasirin gudumawa da aka bayar, mu abin yana ba mu mamaki a lokaci kaɗan mun fara ganin tasirin waɗannan abubuwa da yi, muna masa fatan alkhairi.
To, za a iya cewa kenan yanzu ɗaukacin jihar Gombe ko ina mutum ya leƙa zai ga waɗannan abubuwa da kika zayyano kenan?
Gaskiya, idan mutum ya je, mutane da yawa suna zuwa daga jihohi da dama domin su ga irin abubuwan da muka yi. Ina alfahari da abin da wannan gwamna ya yi, kuma ko yau idan mutane ke da dama suna iya zuwa su duba. Abu ne dai harkar ilimi ta ɗauki shekara da shekaru, ba a bata irin matsayi da wannan gwamna ya bayar ba, yana iya ƙoƙarinsa, amma wani lokaci sai ga in dambu ya yawa baya jin mai. Amma duk da haka yana nan gwarzon namiji ne a tsaye yake akan harkar ilimi, kuma yadda ya bada ya nuna, kuma yake faɗa a kullum, ya ce zai ci gaba da wannan irin aiki da yake yi, ba zai daina ba har ranar da ya fita daga ofis.
To, akwai wani abu da yakan cimma yawancin malamai tuwo a ƙwarya, musamman idan aka duba za a ga cewar mafi akasarin malamai su ne suke ɗaukan albashi mafi ƙaranci, ko kuma idan aka duba za a ga cewar waɗansu allowance da ya kamata a dinga ba ma malamai don kyautata musu wajen ayyukansu da sauraronkinsu, ba a cika ba su wannan kula da ta dace ba. Akwai wani tsari da kuke da shi wanda ya bambanta da na sauran jihohi a Najeriya?
Alhamdulillah, kamar gwamnatin jihar Gombe tana iya ƙoƙarinta akan malamai wajen biyan su albashi a lokaci, da kuma ƙara musu martaban aiki akan kari, sa'annan kuma da kiyaye yanayin aikin koyarwa ɗin a cikin jihar. Baya ga haka kuma wani abin ban al'ajabi da kuma abin burgewa da shi mai girma gwamna ya yi shi ne ya duba cewa yawanci malamai da ake turawa a ƙauyuka sukan samu matsala na wuraren kwana sosai. Ka gani yawanci makarantu da muke gina na ƙauyuka har yana gina malamai muhalli, yana kuma iya ƙoƙarinsa ya tabbata dai kamar allowance na malamai an biya su, kamar professional allowances ɗinsu. To, wannan dai mun ba mu da matsala a jihar Gombe. Ko da ma irin matsala da wasu jihohi suke da shi na biyan albashi na ma'aikata mu a jihar Gombe, ma'aikatan mu ba wanda yake bin jihar Gombe albashi ko da na wata guda.
Wannan kiɗan tika ne, wannan batun tika ne, tika ɗoban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi gun karatu. Tika isa iyanke farce, sannan ya wanke riga, ije aje ka gane yaron izan karatu. Idan kuɗanka ya kwana ɗaya, ya kwana biyu, bai zo cikin haɗi ba.
Masu aro duka duka kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chubahiro Dodo ne wadda ya daidai sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.